الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت الله تبارك وتعالى لدكم لدنجينيه mamman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 24 a bangaren lissafi suratul nur kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am tambayar dan uwa wai me ta kaba tana iya zuwa haji halin tana cikin ta kaba kwarai da gaske ta kaba ba ta hana zuwa haji an gane ko domin ita ta kaba kamar yanda shari'a ta bayyana mana wasu abubuwa ne wanda shari'a ta umarci duk matar da Allah ya ba mijinta rasuwa dole ne ta kiyaye waɗannan dokoki waɗannan dokoki su ne ake kira ta kaba abu na farko nisantar kayan ado tufafi ba za ta sanya tufafi ɗinki wanda yake na ado a gane ko kaya inda za a lissafa su a matsayin cewa kayan ado ne to baya halatta ta sa tufafi ba maganar shi wato shafa jambaki ko kwalli ko kunshi da sauransu a gane duk wasu abubuwa waɗanda suke na ado na kwalliya wanda za a zana su a ɓangaren ado to wani baya halatta ba mai tafa ba sannan abu na biyu shine ci gaba da zama a gidan da Allah ya ma mijinta rasuwa har akai lokacin da za ta ida ta kaba in gidan mallakar shi ne ko kuma ya riga ya hannanta kudin haya ko kuma masu gidan za su iya mata alhurma har ta kai lokacin da za ta gama ta kaba kuma tare da amincewa akan dukiyarta da lafiyarta da mutuncinta ba a tsoron wani ɗan ta'adda zai iya haura mata kamar misali yin gida irin na gefen gari wanda ana tsoron abin da zai taɓa lafiyarta ko mutuncinta ko dukiyarta to anan tana iya kaura ta koma wani gida cinta da ta yi ta kaba amma in dai babu wani uzuri to dole ne mace ta ci gaba da zama a gidan da Allah ya ma mijinta rasuwa har akai lokacin da za ta gama ta kaba abu na uku shine ba maganar zancen aure sai wato idda ta kai ƙarshe shine ubangiji ta'ala ya ce wala ta'azimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajala an gane ko ba maganar zancen aure balantana kullar shi sai an kai idda ta cika sai dai ba laifi wanda yake yana so jiwaye da kaman wanka yana iya mata tana cikin wannan idda wance da yunki da halayen ki na ruhi ko kuma duk wanda ya same ki ya huta ko kuma a unguwar in kin samu mace kyakkyawa mai ladabi kamar ke ki kama mu ko kuma wance kar a manta da to wannan ubangiji ta'ala ya halitta da nassi na alqur'ani wala junaha alaykum fima arrabtum bihi min khitbati nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima allahu annakum satadhkurunahu walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala al-aya agalibu to amma fa abin karin fa'ida abinda muke so mu sani jirwaye da kaman wanka da ake ma mace mai idda idda wanda take ta mutuwa ko kuma macen da saki ya kai karshe an mata saki uku amma duk macen da mijinta ya sake ta saki raja'i saki daya ko saki biyu ma'ana sakin da yake da kome to wannan matsayin mata aure take baya halatta kai mata wani jirwaye da kaman wanka to a takaice waɗannan su ne iya abinda Allah ya bayyana mana su ne iya abinda shari'a ta bayyana mana na takaba don haka in fita ta kama ba a hana mai takaba ba ta fita ko bulaguro in ya kama wannan duka tana iya barantana bulaguro wanda yake na haji matukar sharuɗan haji sun tattaru gare ta na'am alaikum
salam
to wai wani dan uwa ne yake kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Saffat da Allah ya mana hikayar kissa ta mafarkin Ibrahimu alayhi salam da ya mafarki yana yanka ɗansa ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin annabi Ibrahimu alayhi salam ya yi mafarki yana yanka ɗansa da ya falka da ya wayi gari sai yake faɗa ma ɗansa ya ce ya kai ɗana ya ce na yi mafarkin ina yanka ka kai ba ka san ni kowane ne ni annabin Allah ne mafarkin annabawa ko wahayi ne an gane ku annabawan Allah ba sa shashiratun mafarki duk mafarkin annabawa da suke yi mafarkinsu wahayi ne Allah yake musu shine sai yake lokacin nan dan nasa sai ya ce masa ya abati fa almatu umar yace ya babana aiwatar da abinda aka umarce ka ma'ana abinda aka umarce ka kai zartar da shi yace satajiduni insha Allahu minas sabira yace in Allah ya so yace zaka same ni ina daga cikin masu daukan hakuri masu jinuriya masu mika wuya da ji da bi to a lokacin nan Ibrahim alayhi salam kamar yadda Allah ya faɗa mana ya kada dan nasa ya kifar da kan gushin a ƙasa ya dora wuƙa zai yanka shi ya mika wuya game da yanka ɗan shi domin umarni ne na Ubangiji shi ɗan shi ma ya mika wuya cewa baban shi ya zartar da abinda aka umarce shi shi ne Ubangiji ta'ala ya ce falamma aslama wa tallahu liljabin lokacin da mahaifin da ɗan suka mika wuya ga umarnin Ubangijinsu wa tallahu liljabin liljabin ay ala liljabin ya kifar da shi akan goshinsa Ubangiji ta'ala ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim sai muka kiraye shi kuka ce ya Ibrahim kada saddaqta ru'ya tabbas ka gasgatar da mafarkin da kai inna kazalika najzil mursalin ubangiji ta'ala yace lalle kamar yanda muka sakauta maka haka muke sakauta ma duk wasu masu kyautatawa har aka kai fadar Allah yake cewa wa fadaina hu bi dhibina azim sai muka yi bidin shi da wani abin yanka ne girma to wai waɗannan ayoyi sune wani dan uwa yake kafa hujja game da cewa wai layya wajibi ce domin Allah ya kisanta Ibrahim ya yanka dan shi a waɗannan ayoyi babu wata fuska ta kafa wannan babu wata fuska ta kafa hujja akan wajaucin layya illa waɗannan ayoyi suna ba mu labari game da asalin layya amma babu dalilin da yake nuna cewa layya a waɗannan ayoyi wato wajibi ce balma abinda zamu faɗa sai mu ce sunna ce ta kakanmu ta babanmu Ibrahim alaihi salam shi kuma aka ce sunna godabi kenan ta farki wanda yake a dan haka game da hukuncin layya mun yi bayani wani lokaci daga cikin magabata akwai waɗanda sun tafi akan cewa layya wajibi ce da dama daga cikin magabata suna ganin cewa layya wajibi ce na daga cikin dalilansu da suka kafa hujja shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar kai salla li rabbika saboda ubangijinka suka ce ita ce salatul yi wanhar ainahu kuma ka soke layyarka saboda shi duk da cewa aya tana da ma'anoni daban-daban da malamai suka fassara ta da wannan aya suka kafa hujja sannan kuma sun kafa hujja da wani wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa layya ba wajibi ba ce matsayin ta sunna ce mai karfi ga duk wanda Allah ya hore masa sun kafa ɗaya daga cikin dalilansu da suka kafa hujja shine hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan goma na farkon Zulhijja suka kama wa arada ahadukum an yubahiya dayanku na nihin yin layya manzo Allah ya ce fala ya masanna shay'an li sha'rihi wa dhufrihi aw kama qala kar ya taba komai na gashin sa da farcen sa ma'ana kada ya aske wani gashi na jikin sa kuma kada ya yanke farci sai an kai ran da ya yanka layya a shahidi suka ce anan cai idan goma na farkon Zulhijja suka kama ɗayan ku na nihin yin layya a gani ko kaga kana nihin yin layya to dan haka wannan shine dalili mai karfi wanda yake tabbatar da layya ba wajibi bace haka akwai hadisai ingantattu wato Abubakar Allah ya kara masa yadda da Umar akan wayi gari ranar layya kuma ba su yanka layya ba ba dan komai ba dan jin tsoron kada wasu su yi kudirin cewa wajibi ce shi ne sahabi wanda yake cewa na samu Abubakar da Umar za a wayi gari ranar layya kuma ba su yi layya ba ba dan komai ba dan kada wasu su fahimci cewa wajibi ce haka shi ma wani sahabi yake cewa nakan daina yin layya wa inni la munsir yace kuma alhali ina da wadata dan jin tsoron kada wato jama'a su fahimci cewa dai ya wajibi ce to dan haka dai magana mai rinjaye layya sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda yake da iko menene halin mutumin da ya mallaki abincin yin layya ran goma ga watan Zulhijja da kwanuka biyu na bayan layya 11 da 12 abin da ya rage masa in zai saya masa ragon layya to wannan layya ta zama sunna a kan shi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen aya ta 38 aya ta 38 da ta 37 da ta aya ta 36 da 7 da 8 Ubangiji ta'ala na mana bayani game da wato bayinsa na gari waɗanda al'amuran na duniya ba sa shagaltar da su game da bautar Ubangiji su duk cikin yanayin da ake in lokacin ibada yayi to za su katse wannan al'amari da suke kai su je su gana da Ubangiji su kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa fi buyutina adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Ubangiji ta'ala na fada fi buyutin adinallahu wato game da wato dakuna adinallahu an turfa'a game da wasu dakuna adinallahu an turfa'a Ubangiji ta'ala ya ba da izinin a daukaka ginin su manar a daukaka ginin su ba ana nihi a tsawaita ba an gane ku tare da cewa tsawaitawar ba laifi bane in babu nihin alfahari abinda ake nihi da an turfa'a ai an tuguna Ubangiji ta'ala ya ba da izini wato game da wasu dakuna a gina su wayukara fi hasu kuma a ci gaba da ambatansa a cikin waɗannan dakuna wasu dakuna ne su ne masallatai sai ce yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun Ubangiji ta'ala ya ce wasu mazaje wato na tsarkake Ubangiji suna tsarkake Ubangijinsu fiha a cikin waɗannan dakuna bil ghudwi a lokacin safiya ko kace lokacin jijjihi wal asal wato da yamma an gane ko shine wal asal da lokaci wanda yake na mareci safiya da mareci akwai wasu mazaje a cikin waɗannan dakuna suna tsarkake Ubangijinsu lafazin yusabbihu suna sallah fiha a cikin tabil guduri a lokacin safiya ita ce sallar asuba wal asal a yau a lokaci wanda yake na yamma wato sukan sallaci azhar da al'asr kuma da magriba da isha sune yake cewa rijalun kenan wasu mazaje ne waɗannan mazaje na daga cikin sifofinsu la tulhihim tijaratun Ubangiji ta'ala ya ce kasuwa wala bai'u ko wani cinikayya baya shagaltar da su an zikirillahi game da ambatan Allah wa iqamis salati kuma baya shagaltar da su game da tsida sallah a lokacinta wa ita'iz zakati haka nan kuma baya shagaltar da su game da bayar da zakka wato waɗannan mazaje in lokacin sallah yayi kai tsaye za su kashi za su katse dukkan wato wani shugulun su za su tafi su gana da Ubangijinsu shine yace la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wata kasuwa ko wani cinikayya wato baya shagaltar da su game da ambatan Allah wa iqamis salati da tsaye da sallah domin tsaye da sallah shine yin ta a lokacinta duk wanda ya jinkirta sallah gabar lokacinta baya cikin layin masu tsaye da sallah wa ita'iz zakati kuma da bayar da zakka kasuwa ko wani cinikayya baya shagaltar da su in lokacin zakka yayi ba maganar latti za su lissafa iya abinda Allah ya wadatar da su na dukiya su fitar da haƙƙin Allah ba maganar yanzu muna cikin wasu harkoki sai dai mu jinkirta nan da zuwa watan gaba mu gudda a'a duk wani saye da sayarwa in lokacin zakkai za su yi kokari su lissafa dukiyar su fitar da haƙin Allah. Wadannan mazaje Ubangiji Ta'ala yace ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wa al-absar, wato suna jin tsoron wani yini yinin da zukatan bayi ke jijjuyawa a cikin sa. An gane ko yinin al-kiyama kenan, wanda yini ne zuciya za ka ga tana rurawa. Wal absar kuma maganai sukan kikkiuta, suna jijjuyawa. Mutum yana kikkiutawa ya juya nan ya juya nan, yana jiran ta ina za a ba shi littafin sa, shin ta dama ko ta hagun waliya zulilla. Zuciya ko tana jijjuyawa bainal khawfi wa raja, wuta za a yi da shi wal iyazu billah ko kuma za a yi dama da shi a kai shi aljanna. Sai ya ce liyajziyakumullahu ahsana ma amilu, Ubangiji Ta'ala ya yi haka ne, an gane ku, ya hayya asu, ma'ana ba sa shagala game da ambaton Ubangijinsu da tsaye da sallah da bayar da zakka. Ubangiji Ta'ala ya yi haka ne da ya shizi ya kuma Allah don ya sakauta musu da ahsana ma amilu, mafi kyawun abinda suka aikata a rayuwarsu ta duniya. Wa yazidahum min fadli, kuma don ya daɗa musu daga fadlarsa. Ɗaya za ka yi Ubangiji Ta'ala a farko sai ya linka ma goma, man sha'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, daga goma Ubangiji Ta'ala zai linka ya kai 700, daga 700 kuma zai ci gaba da linlinkawa iya adadin da shi kadai ya sani. Kamar yadda ya faɗa wa inta ku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima, don haka fadala ce ta Ubangiji. An gane ku, kai aikin jika guda a baka jika goma kai tsaye, ka ga ba ka cancanta ba a baka jika goma, a kawai fadala ce ta Ubangiji. Aikin da kai abinda ka cancanta a baka ɗaya ne, amma sai aka baka goma, goman nan aka ninka ta zama 700, daga 700 aka ninka iyayen Yesu. Shi ne ya ce wa yazidahum min fadli, kuma dan ya dada musu daga fadalarsa, sai ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, Ubangiji Ta'ala na azurta wanda Yesu ya ga dama daga cikin bayinsa ba tare da lissafi ba. To dan haka wannan aya mazaje ne waɗanda suke nagari, wanda kuma da mata waɗanda suke nagari su ma sun shiga. An gane ko, akan ambaci mazaje alal taqdim domin akan rinjayarwa, ko mace ce ce ya zamanto ba ta shagala game da ambaton Allah, duk wasu hada-hada na duniya ba sa shagaltar da ita game da tsaye da sallah da bayar da zakka, sakamakon da Allah ya tanada a wannan ayoyi za ta same shi a gobe kiyama. Shagala game da ambaton Allah da tsaye da sallah game da lokacin ta haramu ne. Dalilin da yake tabbatar mana da haramcin haka shine fadar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ubangiji Ta'ala yace ya ku mu'minai, kada wato dukiyoyinku ko ƴaƴanku wato su shagaltar da ku game da ambaton Ubangiji. Sai ya ce wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata haka ya sake dukiya ko ƴaƴa suka shagaltar da shi game da ambaton Ubangijinsa, to waɗannan su ne waɗanda suke tababbi, wanda makomarsu wuta ce a ranar kiyama idan ba su tuba ba. Don haka wannan kuma aya tana nuna mana Ubangiji Ta'ala yana mana umarnin cewa a gina masallatai. Duk inda unguwa ta kankama ya kamata a samu masallatai inda jama'a za su ringa haduwa suna sallah. Kamar yadda Aisha Allah ya karrama ta yadda, hadisi ne ingantacce yake cewa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dunya wa amara an tunazzafa wa tutayyib. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin a gina masallatai a cikin gidaje, ma'ana a yi masallatai. Sannan ya yi umarnin waɗannan masallatai a tsabtace su a kamsasa su, ma'ana a tsabtace su a fitar musu da duk wani datti, sannan kuma a sa musu kayan ƙanshi. Domin masallaci shine bagire wanda yake fiyayye wanda Allah ya fi so ya fi kauna a doron ƙasa. An gane ku? A doron ƙasa gaba ɗaya babu bagiren da Allah ya fi so ya fi kauna, wato sama da wurin da aka keɓance shi da sunan masallaci. Akasin haka babu inda Allah ya fi ki ya fi kyama, wato a doron ƙasa wurin da aka keɓance shi da sunan kasuwa, ma'ana shi ne ma'ana shirin wuri shi ne kenan. Don haka masallaci abu ne mai fadala ta gaske. Ubangiji ta'ala ya yi alkawari wato da gida na musamman a aljanna a kan harshen manzansa ga duk wanda ya gina masallaci saboda shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa hadisi na cikin sahihul Bukhari, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, duk wanda ya gina masallaci saboda Allah. Mu lura da wannan kalima lillahi saboda Allah, kenan ya yi da kyakkyawar niyya. Ba wani ya yi masallaci a gidansa da ya gina ni ma bari in gina wa, gane, a'a, masallaci ne kai saboda Allah, domin ka yi shi ne don neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A wata riwaya manzon Allah sai nuna mana komun kankantar masallacin ko sa buɗe ne kai ko da an gane ko, a hadisin da yake cewa walau ka mithu hasi kafati, ko da daidai da wato wurin kwancin durwa, daidai da gidan durwa ka gina masallaci. Durwa wani nau'i ne, wani tsuntsu ne daga cikin tsuntsaye. Daidai da wannan inda take kwanci gidanta ka yi masallaci. Manzon Allah ya ce bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Don haka wato aiki ne wanda sababi ne daga cikin sababba na dacewa da aljanna a gobe kiyama gina masallaci. Za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وتوبنجي تعالى نفر آخ والذين كفروا وأن سك كافر تشيما وتوبنججن سك متو أكن كافر تشيما a amaluhum, gaba ɗayan ayyukansu da suka aikata na alkhairi a rayuwarsu ta duniya. Ubangiji ta'ala ya ce kasarabin biki'ati, tamkar ka wani wini ya ce a ƙasar haku. Ya hasabu huzzama'anu ma'a, wanda mai tsananin ƙishirwa ke zaton ruwa ne. Hatta idza ja'ahu, har idan wato ya je ma wannan bagire da yake tsammanin cewa ruwa ne, lokacin da ya je ma wannan kawalweniya, lam yajiduhu shay'an, ba zai same shi wani abu kamar yanda ya kaddara, kamar yanda yake zato. Wa wajadallaha indahu, zai samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala indahu, wato wurin aikinsa. Fawafahu hisaba, tuntuni ya cika masa sakamakonsa. Wallahu sari'ul hisab, Ubangiji ta'ala mai gaggawar hisabi. A cikin yini ɗaya-ɗaya yinin alkiyama, Ubangiji ta'ala zai ma al'ummu na farko da na ƙarshe hisabi mutane da aljannu da dabbobi da sauransu. Wannan aya misali ne biyu Ubangiji Subhanahu wata'ala yake sa mana game da ayyuka na kafirai. Mun ga misali na farko. Misali na farko ce ai walladina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, suka mutu akan kafirci a amaluhum, duk abin da suka aikata na alkhairi gaba daya kasarabi. Ubangiji ta'ala ya ce tun karkawarwe ne ya ce. Idan aka ce sarab a Hausa shine ake kira kawalweniya. Idan aka ce kawalweniya shine taukin aljannu. Idan aka ce taukin aljannu shine ruwa da mutum yake hangowa a gabansa a lokacin rani. Kasancewar haka kwa yafi kasancewa a cikin Sahara. Ko kuma misali a yanzu akan kwanta kana cikin tafiya, in a lokacin rani ne sai ka hango tarki a gabanka, sai ka zo ka tarar da wato iya abinda kake zaton cewa tarki ne, sai ka tarar da cewa ba komai bane. To shine ake kira da sarab. Duk da cewa sarab a larabci wato kawalweniya kenan ta bayan gushewar rana. Idan ta farkon yini ne kamar lokacin hantsi da zaka hasko ka hango tauki a gaban ka, shi wannan ana kiran shi al suke kiran shi. To amma a Hausa gaba ɗaya sunan su daya, kawalweniya kenan, ko ka ce taukin aljannu. Shine Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu ayyukansu na alkhairi da suka aikata, Ubangiji ta'ala ya ce kasarabi kamar kautankar kawalweniya ce, biki a cin a kasar haku. Ya hasabu huzzam'anu ma'a, wanda mai tsananin kishirwa yake zaton ruwa ne. Domin shi wanda yake jin kishirwa idan ya hango wannan tauki zai yi tsammanin cewa ruwa ne. To idan ya yi zaton ruwa ne, tsayawa zai yi, tafiya zai yi domin ya je ya sha. To hatta idza ja'ahu, lokacin da ya je ma wannan tauki da mai jidhu shay'an, ba zai same shi komai kamar yadda yake zato. In ya je sai ya iske hako ne, ashe ba tauki ba ne. وجد الله عنده يا سامو ubangiji subhanahu wa ta'ala abun aikin sa fawfahu hisaba, tuntuni ya cika masa sakamako, tuni Allah ya cika masa sakamakon aikin sa tun a duniya. An gane ko lada didi da misqala zarra, wato ba shi shi a duniya, a lahira sai ya ce wallahu sarriul hisab, ubangiji ta'ala mai gaggawar hisabi ne. A cikin yini daya ubangiji ta'ala zai ma duniya gaba dayanta, farkonta da karshenta hisabi. To wannan yana nuna mana duk abinda kafiri ya aikata na alkhairi tun a duniya, ubangiji subhanahu wata'ala yake biye shi. Idan aka wayi gari kiyama, dide da misqala zarra ba zai samu ba sakamakon lada akan duk abinda ya aikata. Ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da cikin sahihu Muslim, riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal kafira, lalle kafiri idza amila hasana, idan ya aikata aiki kikkiawa, manzon Allah ya ce ubima biha ummatan min ad-dunya, za a ciyar da shi abinci wato a nan duniya, za a ciyar da shi daga duwan daga wani abinci wanda yake na duniya, ma'ana Allah zai ciyar da shi. Sai ya ce wa amman mu'min, ya ce sani dai shi mu'mini, fa inna Allah yadakhiru lahu hasanatihi fil akhira, ubangiji ta'ala na tanada masa kyawawan ayyukansa wato a gida na ƙarshe kiyama. Ubangiji ta'ala na masa katihun ayyukansa kyawawa, Allah yana tanada masa alahira. Wa yu'qimuhu rizqan fid dunya ala ta'ati, kuma Allah ya biya masa baya wato da arziki na musamman akan da'ar da ya masa a nan duniya. A wata riwaya sai yake cewa inna Allah la yuzlimu mu'minan hasana, ubangiji ta'ala baya zaluntar mu'mini kyakkyawan aikinsa daidai da misqala zarra. Yu'ba biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah, wato a duniya a lullumka masa sannan kuma a lahira a sakauta masa an gani ko a duniya a biya shi a lahira a biya shi kaga wannan na nuna mana mumini kamar yanda Hausawa ke fada sura biyu ci biye ki a duniya Allah ya biya shi sannan kuma a lahira kuma ya samu sakamako sai yace wa ammal kafir sanadi shi kafiri fa yuba amu bi hasanati ma amila lillahi ta'ala fi dunya wato akan ciyar da shi a sababin kyawawan ayyukan da ya aikata a nan duniya su ma ayyukan sai in yayi dan Allah an gane ko in yayi dan Allah yana tsammani yana neman sakamako a gobe kiyama to Allah sai ya biya shi tun a nan duniya hatta idza aqda ila al-akhirah lokacin da ya isa zuwa lahira lam yakul lahu hasanatun yujza biha za Allah yace ba shi da wani kikkiawa aiki da za a sakauta masa tuntun Allah ya biya shi tun a duniya wajin Allah indahu fawafahu hisaba to haka Aisha Allah ikara mata yadda ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah tace akwai Abdullahi ibnu Shuduan tace mutun ne mai yawan yantar da bayi ga salaka ga sadar da zumunta a jahiliya aka yi shi Abdullahi ibn Shuduan ga yantar da bayi ga salaka ga sadar da zumunta Aisha ta ce ya rasulullahi wai wannan ayyuka na alkhairi da za su amfane shi a ranar kiyama za Allah ya ce ko daya domin da dai bai taba cewa ba Allahumma ghfirni khati'ati yawmati kuma kana bai taba cewa ya Allah ka gafarta min kurakuraina a ranar sakamako ita ce ranar kiyama ma'ana ba mumini bane domin sharadin samun sakamakon lada akan aiki nagari a ranar kiyama sai ga wanda ya mutu da imani duk wanda ya mutu akan kafirci ba zai samu sakamakon lada akan ayyukansa duk aikin da ya aikata Ubangiji ta'ala ya shekar da ayyukan kamar yadda zamu iske wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura Ubangiji ta'ala yace mun gabato zuwa abinda suka aikata na aiki gaba ɗayan ayyukan nasu mun maida shi ya zama tutan karkura abin shekewa to dan haka wannan misali ne game da aikin kashiri wanda kuma misallai biyu sun gabata ɗaya a cikin suratu Ali Imran na biyun a cikin suratu Ibrahim misali na farko wanda ke cikin suratu Ali Imran faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kama sadrihi fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun Ubangiji ta'ala yace mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya misalin abinda kafirai suke ciyarwa a wannan rayuwa ta duniya kama sadirihi Ubangiji ta'ala yace tankar wata guguwa ce fiha sirrun wanda ke akwai jaura a cikin ta idan aka ce jaura wato shine sanyi wanda in ya wuce ta kan gona zai kona ta gaba ɗaya kurmus shine yace kama sadirihi kamar misalin guguwa ce fiha sirrun wanda ke akwai jaura a cikin ta asabat harfa qaumin zalamu anfusahum wanda ta samu gonar jama'ar da suka zalunci kawunansu ba a halakatu gaba ɗaya ta halakar da gonar ta kone ta wa ma zalamahumullah Ubangiji ta'ala bai zalunce su ba game da yi musu haka walakin anfusahum yadhlimun sanadi kawunansu ne suka zamanto suke zalunta an gane ko kaga wannan misali ne Allah ya sanya mana duk abin da kafiri ya ciyar da shi an gane tamkar misali mutum ya zo ya gyara gona ya buɗa wato ya noma ta ta yi kyau ta yi yabanya yana jiran zai yi kala kawai sai irin wannan guguwa ta zo ta bi ta kan gonar gaba ɗaya ta kona ta kurmus to haka duk abin da kafiri ya aikata gaba ɗaya Ubangiji ta'ala na shekar da shi misalin da ke cikin suratu Ibrahim faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala mathalul ladhina kafaru li rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Ubangiji ta'ala yace misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu a amaluhum karamadi, ayyukansu da suka aikata na alkhairi ubangiji ta'ala yace karamadi, wato kamar magace ta toka, ishtaddat bihi rihu, wanda guguwa ta bi ta kanta, an gane ko fi yawmin asib, a cikin yini wanda yake na guguwa, cikin yini wanda yake na iska, guguwa ta zo ta bi ta kanta. Kamar misali buwaji ne na toka, guguwa ta zo ta bi ta kan shi, shin wani abu zai rage? Ba abinda zai rage, gaba ɗaya za ta shekar da shi. La yajiduna ala mimma kasabu ala shay, ubangiji ta'ala ya ce ba za su iya amfana da wani abu daga cikin duk abin da suka aikata gaba ɗaya. Zalika huwa baradu bai, wannan bata shine, wannan shine bata wanda yake mai nisan gaske. To a cikin wannan sura, suratul nur, wannan misali ne na uku ubangiji ta'ala ya sanya mana game da aikin kafiri. Tamkar ka walwini ya ci a ƙasar haku, wanda bai tsananin kishirwa yana zaton ruwa ne. Lokacin da ya gaggawa ya je domin ya sha ruwa ya yi maganin kishirwa, zuwan da yake sai iske haƙoni. To haka kafiri ya aikata ayyuka na alkhairi, yana tsammanin a lahira zai samu sakamako, sai ya je ya ga tuntunin ubangiji ta'ala ya biya shi tun a duniya. Bana ma ciko ya biyo girce, duk ni'imomin da Allah ya masa sai an masa, wato shine munakasha, sai an masa lissafi ɗaya bayan ɗaya ni'imomin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa. Shine ya ce wa wajada Allah inda, wato ya samu ubangiji subhanahu wa ta'ala inda hu, ai inda amali, wurin aikinsa, fa wafahu hisaba, tuntuni Allah ya cika masa sakamako. Wallahu sarihul hisab, ubangiji ta'ala mai gaggawar hisabi ne. Don haka duk waɗannan ayyuka da kafirai suke yi na gina mana likitoci da rijiyoyi da wasu abubuwa, ubangiji ta'ala na biyansu a nan duniya, Allah yake biyansu a kiyama, ba za su samu komai a cikin waɗannan ayyuka na alkhairi. Daman su duk da kake ji ba wandan Allah ba ne, a su insaniya ne, wai taimaka ma kawai ɗan adam su, a gane ko insaniya ma'ana taimaka ma ɗan adam ne ake, ba aiki ba ne an yi shi don neman sakamako a gobe kiyama. Ta haka ubangiji ta'ala shi ko ya haramta ma kansa zalunci, duk wanda ya aikata alkhairi sawa'an mumini ne ko kafiri, Allah ya wajabta ma kansa dole, wanda ya wajabta ma kansa biyan mai aiki da dan aikinsa, ba dan wani bai isa ya wajabta masa, a'a shi ya haramta ma kansa zalunci, ya wajabta ma kansa adalci. In kafiri ya aikata aiki na alkhairi a nan duniya, Allah yake biya shi, in mumini ne a nan a biya shi, kuma a gobe kiyama kuma a koma biyan shi biya wanda yake cikakke. Misali na biyu sai ya ce auka zulumatin fi baharil luji, ubangiji ta'ala ya ce ko kuma ka zulumatin, wato misalin aiki na waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, ka zulumatin wato kamar duhwai ne, fi baharil luji a cikin teku mai matukar zurfi, an gane ko? Auka zulumatin ko kuma tamkar duhwai ne, fi baharin lujiyin a cikin teku wadda take mai tsananin zurfi, yaghshahu mawjun, tekun da wato kumfa ya ruhu mata, min fawqihi, saman wannan kumfa, mawjun wata kumfa ce ta daban, min fawqihi, sama da wannan kumfa ta biyu, sahabu kuma girgije, ga duhun girgije kenan, farko ga duhun teku, ga duhun kumfa, sannan kuma ga kumfa ta biyu, sannan kuma ga duhu wanda yake kuma da girgije. Ubangiji ta'ala ya ce kenan duhu nawa muka samu? Duhu hudu muka samu. Sai ya ce zulumatun ba'duha fawqa ba'di, wani ubangiji ta'ala ya ce duhwai ne wato shashinsa akan shashi, burbushin shashi, zulumatun duhwai ne ba'duha fawqa ba'di, junansa akan juna, idza akhraja yadahu, wato idan mai kallo ya fito da hannunsa a cikin irin wannan duhwai lam yakdiraha ubangiji ta'ala yace bai kusanta ba da zai ga hannu a cikin irin wannan duhwai mutun ya fito hannun shi yace zai ga tafin hannu ya za a yi gaishe sai yace wa mallam yace anillahu lahu nuran duk wanda Allah bai sa masa haske ba fa malahu min nur to ba shi da wani haske wanda zai shirye da shi to wannan yana nuna mana wato misali ne na ayyukan kafirai malamai suka ce me Allah yake nihi da baharul bujin wato zuciyar kafiri kenan ita ce bahar an gane ko sannan kun wa na farko wato kunfan da na farko da na biyu wato jahilci da imuwa da kokonto da yake cikin zuciyarsa abinda ake nihi da ashab wato shine rihi da Allah yake akan zuciyar kafiri alkhairi baya shiga sharri baya fita Allah barrana ala qulubihim ma kanu yaksibu to dan haka anan shine kamar yadda Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda ke fada game da wannan aya cewa kafiri na jijjuyawa a cikin duhwai biyar sai yace fa kalamu buzulma zancensa wato duhu ne an gane ko zancensa duhu ne dan haka wanda yake ba wanda imotacci ya isa ya wayar da wani kinan maganar su zo su ce wayar da kawunan mu za su yi wanda duka magana ce wanda take ta banza babu wayayye sama da mumini mumini shine wayayye wanda ya san inda aka sa gaba wannan shine wayayye inda aka sa gaba ko ita ce lahira an gane ku duk wanda bai san inda aka sa gaba wanda ya maida duniya ita ce gaya sunan shi imautacce wayewa a cikin addini ake samun ta dan haka ba wata wayewa da suka kawo mana illa komawa da baya dan haka shine yace fa kalamuhu zulma zancensa wato duhu ne wa amaluhu zulma kuma aikinsa ayyukansa shi ma duhu ne sai ya ce wa madkhaluhu zulma mashigar shi duhu ne kabari da zai shiga cikin duhu ne zai shiga wa makharajuhu zulma kuma fitarsa daga kabari a ranar kiyama hannu duhu ne sannan ya ce wa masiruhu ila zulumati yawmal kiyamati ila nar kuma makomar shi a ranar kiyama zuwa duhai ne duhai waɗanda suke da wuta to shine anan Allah ya sanya mana misali kenan aikin kafiri gaba ɗayansa wato misalin waɗannan duhai ne teku mai zurfin gaske an gane ko teku mai zurfin gaske sannan ita wannan teku ya zamanto kumfa ya rufe samanta saman wannan kumfa a samu kumfa na biyu saman kumfa na biyu sannan kuma ga duhun girgije shi ne Ubangiji ta'ala ya ce zulumatun ba'duha fawqa ba'd duhwai ne shashinsa a kan shashi Ubangiji ta'ala sai ya ce idza akhraja yadahu idan mai gani wato ya fito da tafin hannunsa dan ya kadi raha bai kusanta ba da zai ga hannu ya za a iya ga tafin hannun to wannan yana nuna na mana duk abin da kafiri ya aikata wannan aiki ne ya yi a banza a ranar kiyama ba zai samu sakamako akan wannan aiki tun a duniya Ubangiji ta'ala ya biya shi shine yace wa man lam yaj'al lillahi lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya masa haske to babu wani haske gare shi wanda zai iya shiryuwa da shi dan haka duk wanda Allah bai shiryar da shi to babu wani abu wanda zai iya shiryar da shi shi a karan kansa wayen shi da dabarar shi da dukiyar shi da karfinsa bai isa bai shiryar da shi kuma babu wani wanda ya isa ya mallaka masa shiriya Allah ya shiryar da mu sai yace alam tara annallaha ubangiji ta'ala yace alam tara shin baka san da cewa ko kuma alam tara shin baka san da cewa annallaha lalle ubangiji ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai yusabbihu lahu suna tsarkake ubangiji ta'ala game da duk abin da bai dace da shi ba wa tayru safat wato tsuntsaye an gane ko a halin jera fukafukan su a cikin sararin sama su ma suna tasbihi suna tarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tsuntsu idan ya tashi wato buga fukafukansa da yake da shimfidawar da yake shi ma tasbihi ne yake. Ubangiji ta'ala ya ce kullun kowane ɗaya da mai sallah da mai tasbihi fada alima salatahu wa tasbiha. Ubangiji ta'ala ya sani sallarsa kuma ya sani tasbihinsa. Komi gaba ɗaya duk abinda Allah ya halitta Ubangiji ta'ala ya sani sallarsa kuma ya sani tasbihinsa, ba abinda yake buriwa gare shi. Sai ce wallahu alimu bima yaf'alun, Ubangiji ta'ala masani ne game da abinda wato bayansa suke aikatawa, babu abinda yake buriwa gare shi. Wannan aya tana tabbatar mana duk halittun da suke cikin sammai da ƙasai gaba ɗayan su suna bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin ce ayi alamtara, shin baka san da cewa annallaha lalle Ubangiji ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi, duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai suna tsarkake shi, suna tasbihi, suna tsarkake shi game da abin da bai dace da shi ba. Shine sai ce wa qayru safat, wato da tsuntsaye halin suna shimfida fukafukansu su ma tasbihi suke ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce an keɓanci tsuntsaye da bayani a nan domin idan ka ɗauki su tsuntsaye, su ba a ƙasa ba suke, su ba a sama ba suke, suna cikin sarari tsakanin sama da ƙasa. To an ce sammai da ƙasai kenan da abin da ke tsakankanin gaba ɗaya duk abin da ka sani. Dan wani yakan iya maka wata falsafa ya ce to in an ce sama da ƙasa to tsuntsu da ya tashi cikin sarari wa shi ba. To Ubangiji ta'ala sai ce wa ɗairu sahaba, kenan da duk halittun da suke cikin sarari su ma suna tasbihi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka a nan kenan makamanciyar wannan aya ya gabata tun can cikin suratul Ra'd. Ubangiji ta'ala na faɗa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal aswa, duk abinda ke cikin sammai da ƙasai na halittu suna sujjada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa dhilaluhum, haka nan inuwoyin suna sujjada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala safiya da yamma. Haka in ka dawo cikin suratul Nahl Ubangiji ta'ala na faɗa walillahi yasjudu, an gane ko kuma kafin haka awalam yaraw ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayyahu zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhilun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun. Haka kuma in ka koma cikin suratul Hajj, alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo 'alayhi al-'adab. Haka kuma cikin suratul Isra, wa in tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ubangiji ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke cikin su na halittu da tasbihi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa in min shay'in, babu daga wani abu ko mun kankantar shi duk abin da ka sani, illa yusabbihu bihamdihi, face yana tasbihi da yabon Ubangiji. In ya ce subhanallahi sai ya ce wa bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, Ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa ku ne dai ba ku fahimtar tasbihi shi, babur kin nan da kake hawa tasbihi yake, takalmin da kake takawa tasbihi yake, illa kasancewar mu ne ba ma fahimtar tasbihi duk abin da Allah ya halitta. Shay'un nakira ce fi siyaqin nafi, wa in min shay'in ay wa ma min shay'in siga ce daga cikin siyaqul umum, an gane ko ta game komai da kowa, babu daga wani abu face yana tasbihi ga Ubangijinsa. In ya ce subhanallahi sai ce wa bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai ku ne ba ku fahimtar tasbihinsu. Shi ne anan ya ce alam tarashin baka san da cewa annallaha lalle ubangiji ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi duk halittun da suke cikin samai bakwai da kasai bakwai na tasbihi gare shi wadai usafat haka nan tsuntsaye masu shimfuda fukafukansu a cikin sarari su ma tasbihi suke ga ubangiji ta'ala kullun kowanne wato kada alima salatahu ubangiji ta'ala ya sani yadda sallar shi take wa tasbihahu kuma da yadda tasbihin shi yake wallahu alimun ubangiji ta'ala masani ne bima yaf'alu game da abin da bayansa suke aikatawa sai yace walillahi mulku samawati wal ardi mallakar samai bakwai da kasai bakwai gaba daya na Allah ne baya tarayya da kowa baya tarayya da komai wa ila Allahi masir kuma makoma koma ta kaka zuwa gare shi Hausawa suka ce bare wa kare gudu hannun mai dawa zaki fada duk iya rayuwar da bawaye a duniya to karshe din zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala kuma yana nan ga madakata sakamakon abinda mutum ya shuka shine zai girba wannan aya tana nuna mana Ubangiji ta'ala shi kadai ya cancanta abota masa saboda shi yake da mallakar samai da kasai da duk abin da ke tsakankanin su kuma a ƙarshe makoma zuwa gare shi mai kyautatawa Allah ya saka wuta masa da kyautatawa mai muguntawa kazalika alam tara anna Allah yuzji sahaban Ubangiji ta'ala yace baka san ba cewa Ubangiji ta'ala shike kura sahaban wato girgije an gane ko alam tara ubangiji ta'ala yace baka san da cewa annallaha lalle ubangijinka yuzhi sahaban wato shike kuro da girgije idan aka ce azzarju wato shine kura abu an gane ko kura abu sai shine yace yuzhi sahaban kamar yanda ya gabata rabbukumul ladhi yuzhi lakumul wannan fulka fil bahri li tabtaghu min fadli shine yace alam tara shin baka san da cewa annallaha lalle ubangiji ta'ala yuzhi sahaban shike kuro da girgije kuma aka ga wani yanki can wannan yanki can wannan yanki can kuma yu'allifu bainahu sannan ubangiji ta'ala sai ya hada tsakankanin shi idan aka wayi gari sai kaga gashi mare kaga wani yanki a can wani yanki a can wani yanki a nan to wannan girgije kana kallo zuwa wani lokaci sai kaga ya hadi ba a karan kanshi bane yake hadewa ubangiji ta'ala ne yake hada tsakankanin shi kamar yadda girgijen ubangiji ta'ala ne ya kuro shi kuma shi yake hada tsakankanin shi thumma yu'allifu bainahu sannan wato ke ubangiji ta'ala na hada tsakankanin gizagizai thumma yaj'aluhu rukaman sannan sai ya mai da wannan girgije ya zaman tuni hauhawar juna sai kaga yana turo ko yana hawa junansa wani kan wani fataral wadka yakhruju min khilali ubangiji ta'ala yace sai kaga mamakon ruwa na fitowa daga tsakin sa khilal jami'i ne na khalal idan aka ce khalal wasu shay tsakiyar abu ga yace ya gabata fajasu khilalad diyar shine yace fataral wadka zaka ga mamakon ruwa ya khruju na fita min khilalihi wato daga tsakin wannan girgije wannan kudura ce ta ubangiji subhanahu wataala gaji mare yanki yanki ubangiji ta'ala ya hada tsakankanin shi sannan sai ya maida shi ya hauhayi juna kai sai kawai sai kaga ruwa yana fita daga tsakin sa yace wani nasiru min as-samai ubangiji ta'ala shike saukarwa daga sama min jibali wato min jibali fiha min baradi wato daga wasu duwatsu fiha min baradi a cikin ta ke akwai wato kankara ko kuma wayunazzilu min as-samai min jibali fiha min baradi ubangiji ta'ala na saukar da duwatsu waɗanda suke na kankara lokaci yana saukar da kankara tamkar duwatsu haka manya-manya za ka ga ubangiji ta'ala yana sauko su daga sama kafin su yi so kasa sun wargaje fa yusibu bihi man yasha'u ubangiji ta'ala na samun wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da wannan dutsi na kankara ubangiji ta'ala sai ya same shi dan yi masa hukuma ya samar da shi wa yasrifuhu amman yasha kuma na juyar da wannan duwatsu na kankara daga wanda ya so dan jin kai nashi sai ya ce ya kadu sana barki wato walkiyar wannan girgije walkiyar girgije ta kusa ya zahabu bil absar ubangiji ta'ala ya ce in ta walka ta kusa ta tafiyar da makallan jama'a idan walkiya ta yi wal za ka ga sai ka jima kana ganin duhu kafin garin ka ya dawo in ta walka sai ta kusa ta makautar da waje inda Allah ya so tafiyar da magannan bayansa to da hasken wannan walkiya ubangiji ta'ala ya tafiyar da su shi ne ya ce ya kadu sana barki wato wannan sana barki hasken walkiya ta girgije ya kadu ya kusa ya zahabu bil absar in ta walka ta kusa ta tafiyar da magannan sai ya ce yuqallibullahu al-layla wan-nahar ubangiji ta'ala shi ke juya dare da yini idan dare ya tafi yini sai ya zo idan yini ya tafi sai dare ya zo dare da yini ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke jujjuya su shi yake zawwa da dare shi yake zawwa da yini an gane ko ba daren ba a karan kansa ne yake zawwa in lokacin tafiyar shi yayi yini ya zo ya mai gurbin kamar yanda wanda ba su yarda da wato kadaita ta ubangiji sun tafi akan cewa dabi'a ce in lokacin shi yayi kawai shi zai shi ma yini in lokacin shi yayi kawai shi zai dare da yini ubangiji ta'ala shi yake jujjuya su kamar yanda zamu iske a can cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala na faɗa kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi-diya ubangiji ta'ala yace ce da su ku gaya mun idan Allah ya maida muku dare ya zaman tuk-tuk har zuwa kiyama wane ne wanda wani Allah ne wanda kuke bauta masa wanda zai zo muku da yini wanda zai zo muku da haske in har Allah ya tsaye da daren har zuwa kiyama to waye zai zo muku da hasken yini kuma ya koma faɗa kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilailin taskununa fi ce da su ku gaya mun idan Allah ya maida muku yini ya zaman tuk-tuk har zuwa kiyama man ilahun wani abun bauta ne wanda kuke bauta masa ya atikun bilailin taskununa fi wanda zai zo muku da dare wanda za ku samu nutsuwa ku huta a cikinsa to dan haka jujjuya dare da yini abu ne wanda ke hannun Allah shi yake jujjuya su shi ne yace yuqallibullahu al-layla wan-nahar ubangiji ta'ala shi ke juya dare da yini hadisi na cikin sahihul bukhari hadisi ne al-qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa ubangiji ta'ala da kansa ke cewa yu'zini ibnu adam dan adam na cutar da ni yasubbu dahra domin yana zagin zamani ubangiji ta'ala ya ce wa ana dahru alhali ni kuma ni ne zamani biyadi al'amru ubangiji ta'ala ya ce lamari gaba ɗaya a hannuna yake uqallibu al-layla wan-nahara ni nake juya dare da yini dan haka zagin zamani haramun ne baya halatta domin ubangiji ta'ala shine zamani ma'ana shi yake jujjuya zamani duk abin da yake gudana ubangiji subhanahu wata'ala ne yake gudanar da shi zamani baya lalacewa sai dai waɗanda suke rayuwa a cikin shi sune lalatattu maganar zamani ya lalace wannan duk bata dace ba shi ne sai ya ce inna fi zalika wato game da wannan abubuwan da aka ambata la ibratan akwai daukan izina akwai lura liulil absar wato ga waɗanda suke masu hankula masu maganne masu sunkaye shi ne inna fi zalika ubangiji ta'ala ya ce lalle game da wannan abin da aka ambata la ibratan wato lalle akwai daukan izina ma'ana shi ne lura liulil absar wato ga masu maganne waɗanda suke masu lura masu hankula sai yace wallahu khalaqa kulla dabbati mimma, ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan wani abu wanda ke tafiya a ban kasa, mimma in wato da ruwa, me ake nihi da ruwa shine wato dukkan maniyi, ko kuma wallahu khalaqa kulla dabbati mimma, ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan wani abu wanda ke tafiya a ban kasa, mimma in da ruwa, kamar yadda wasu malamai suka ce asalin duk wata halitta wato da ruwa Allah ya halicce ta. Idan aka ce dabba, duk abin da ke min dabba ya dibbu ne, an gane ko? In aka ce dabba abin da ke tafiya a ban kasa, duk mai tafiya a ban kasa sunan shi dabba, illa kasancewar a al'ada idan aka ce dabba wato ana nihi wato dabba mai kafa huɗu kenan. Sai yace fa minhum man yamshi ala batni, daga cikin dabbobin da Allah ya halitta akwai mai tafiya akan cikinsa, kamar maciji, kamar kifaye, kamar kifi, kamar tsuntsa, waɗannan duka suna tafiya ne akan ciki. Wa minhum man yamshi ala rijlai, daga cikinsu akwai wanda ke tafiya akan kafa biyu, kamar ɗan adam, kamar tsuntsu. Wa minhum man yamshi ala arba, daga cikinsu kuma akwai wanda ke tafiya akan kafa hudu, an gane ko? Kamar waɗannan dabbobi, raƙuma da shanu da tumaki da asiba, irin su kura da zaki da damusa da sauransu. To ba ambaci ba waɗanda suke da kafa sama da hudu, irin ƙwaruka. Malamai suka ce me yasa? Saboda sifar tafiyar su, sifar tafiyar mai kafa hudu ce, an wadatu da su. Shine yace wa minhum man yamshi ala arba, daga cikin wato abubuwan da Allah ya halitta masu tafiya a ban kasa akwai wanda ke tafiya akan kafa hudu. Sai yace an gane ku? To anan an yi amfani da lafazi na mai hankali ga wanda ba shi da hankali, saboda ita man akan yi amfani da ita ga mai hankali, kamar yadda ita ma ana amfani da ita ga wanda ba shi da hankali. Malamai suka ce an yi amfani da ita wato game da waɗanda ba su da hankali domin rinjayarwa na masu hankali, saboda an rinjayar da su akan masu hankali, saboda an rinjayar da masu hankali a kansu. Tunda an ce wa minhum man yamshi ala rijlaini, wanda ke tafiya akan kafa biyu, ai akwai ɗan adam, ɗan adam kuwa yana hankaltar abin da ake faɗa masa. Amma in ka ɗauka masu tafiya akan ciki, kifi da tsuntsa, wato da maciji, kaga wannan duk ba sa hankalta, haka masu tafiya akan kafa hudu ba sa hankalta. To amma da yake an ambata masu hankalta, to sai aka jimince su, su ma aka yi amfani da lafazin man, tare da cewa salo ne na larabci, abinda ake amfani da shi ga mai hankali ana iya amfani da shi ga wanda ba shi da hankali, abinda ake amfani da shi na harafi ga ma wanda ba shi da hankali akan yi amfani da shi wani lokaci ga mai hankali, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa fanki hu ma qabalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba, fanki hu ma qabalakum, ma ana bi ma'ana man qabalakum. To shi ne anan yace wato yakhluqu Allahu ma yasha, Ubangiji ta'ala na halittar iya abin da yaso. Sai ce inna Allaha ala kulli shay'in qadir, lalle Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai, babu wani abu wanda ke gagararsa. Dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.